الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فأعود لأذكر نفسي وإياكم بأهم مشكلاتنا التي ليست هي من باب الابتلاء بصورة مباشرة بقدر ما هي تقصير منا وضعف وتعطيل للأسباب. من أهم تلك المشكلات مشكلتان أساسيتان، أولاهما الجهل بالدين والجهل بالدنيا. لا نهتم بالعلم الشرعي ولا بالعلم الدنيوي، والأمر في ذلك لا يحتاج إلى تدليل. فلنقارن بيننا وبين القوم في العلوم الدنيوية، ملأوا جامعاتهم وتكاسمنا نحن وإياهم في جامعاتنا، لننظر إلى عدد الذين يسلهون لأن يكونوا علماء أو حتى في مستوى طلبة العلم الجادين فينا، كم عددهم بالمقارنة مع هذه الكثرة السكانية الهائلة المتنامية كل يوم. ليس هناك ولاية من ولاياتنا تتمتع بالكفاية الذاتية من العلماء والدعاة وطلبة العلم والكوادر في كل مجالات الحياة، بل ليس هناك ولاية غطت ثلث هاداتها في هذه المجالات المذكورة. ثانيا، البطالة وعدم مزاولة العمل، فمجالات التجارة في بلادنا ومدننا وقرانا نتزاحم فيها مع غيرنا وينفردون بتلك المجالات في بلدانهم وقراهم، ومجال الصناعات والمهارات والهرب في مدننا وقرانا تنفلت من أيدينا إلى أيدي غيرنا. إن غالبنا يعتمد على التسول وسؤال الناس ويتخذ ذلك حرفة يرتزق بها ويتأكل من ورائها، وبعض منا يتخذ التسول دينا يتقرب به إلى الله. كيف تنهض أمة هذا حالها؟ وكيف تشارك أمة في ميدان السباق مع الأمم إلى معالي الأمور والبعد عن صغارها وهذه حالها؟ لابد من تغيير هذه العقلية، ولابد من بث روح الجدية في قلوب الناس في مجتمعاتنا، لابد من مطاردة التسول ومكافحة الأمية والبطالة حتى تكون لنا مشاركة حقيقية في ميدان الصراع وحلبة المصارعة. والمسؤول على كل ذلك الحكومات، العلماء والدعاة، الجمعيات الخيرية الإسلامية، الدعاة إلى الله، ورجال الصحافة عبر قنواتهم الإعلامية. ثم يأتي النصر من الله على حسب الصدق معه، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وعلى حسب ما يبذل من جهد إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. yayyuwa matsalolin da suke gallabar al'ummar musulmi a kakkas din duniyar musulunci suna da yawa. Musibin da suke kewaye da mu ba sa kidayuwa, sawa'un a mataki na al'ummomi da garuruka da birane ko kuma a mataki na ɗaiɗaikun jama'a da ɗaiɗaikun gidaje. Idan muka kalli waɗannan matsaloli za mu iya kasa su kashi biyu. Kashi na farko, jerin matsaloli na rayuwa waɗanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya koro su, ya turo su domin ya jarrabi al'umma da su, gwargwadon yadda mashi'arsa ta so gwargwadon yadda iradarsa ta zartas, gwargwadon yadda ƙudurarsa ta tsara ta kuma zartas. Wanda irin waɗannan matsaloli da suke gallabar al'umma, waɗanda Allah ya turo domin jarraba, ya turo su ne domin waɗansu hikimomi masu ɗumbin yawa. A wani lokacin hikimomin suka bayyana ga mutane, a wani lokacin suka ɓoyo. Irin waɗannan matsaloli, ɗan adam baya da wani tsimi ko dabara wajen kore su daga kansa ko nesanta kanshi daga gare su. Babban abin da ake bukata ga musulmi ya mu'amalance su da haƙuri, da juriya, da yarda da abin da Allah ya kaddara masa, ya zartan masa, tare da miƙa wuya ga Allah maɗaukakin sarki, tare da sani cewa a cikin zuciyarsa ibtila'i, jarraba da gwaji sunnar Allah subhanahu wa ta'ala ne a cikin rayuwar mutane. Da haka yace kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal-khairi fitna, kowace rai za ta dandana mutuwa, kuma za mu jarrabe ku da alkhairi, a wani lokacin mu jarrabe ku da sharri. Alkhairi haɓakan arziki, ƙoshin lafiya, hayayyafa, ƙaruwa, daɗuwa, yaɗuwa, yawaita danginku da ɗaiɗaikunku. Sharri talauci, da laulayi, da ƙamajika, da cutuka, da annoba, da sauran matsaloli na rayuwa. Waɗannan Ubangiji Ta'ala ya yi alƙawarin jarrabar bayi da su. Wa nabluukum bish-sharri wal-khairi wa ilayna turja'un, kuma ya zuwa gare mu nema komar ku take. Sannan kuma ya ce wa lanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat, lalle za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro da firgici, zaman tardar sakamakon rashin tsaro, rashin zaman lafiya, ko fadace-fadace da sunan addini ko kabilanci, ko da sunan fadin kasa, ko da dukkan wata matsala daga cikin matsalolin rayuwa. A samu zama na tardar da firgici da tsoro. Waljuwa, za mu jarrabe ku da wani abu na yunwa, da karancin cimaka, da karancin abinci. Wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat, za mu jarrabe ku da kare tattalin arziki, talauci. Sannan za mu jarrabe ku da karancin amfanin gona. Sannan za mu jarrabe ku da mace-mace. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce da manzansa a ƙarshen aya, wa bashir as-sabirin, amma kai bishara ga masu haƙuri. Wato Allah ya bada labarin zai jarrabe mu, sannan ya shiryar da mu zuwa ga cewa in ya jarrabe mu din, yadda za mu karɓi abin, za mu karɓe shi ne da haƙuri. Wa bashir as-sabirin, yi bishara ga masu haƙuri. Alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, sune waɗanda idan wata musiba ta same su babu abinda suke ɗorawa akan faɗin su, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, mu dinnan mallakar Ubangiji ne, bayinsa ne, kuma gare shi zamu koma. Ubangiji Ta'ala ya ce irin masu yin haka, masu karɓar kowace irin jarraba da haƙuri tare da istirja'i, faɗin inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, irin waɗannan suna da yabo na musamman daga wajen Ubangijinsu. Ubangiji zai yabe su a fadarsa ta mala'iku. Sannan suna da rahama da aka yi musu tattali da tanadi daga wajen Ubangiji. Sannan kuma irin waɗannan su ne shiryayyu, kimtsatsu a cikin rajistar da mala'iku za su rubuta a kai gaban Allah domin a hisabi akan ranar tashin kiyama. Allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Ya tabbata a cikin hadisi daga Suhaib ibn Sinan, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace, abun mamaki al'amarin mummuni, gaba ɗayan lamarinsa alkhairi ne, ba wanda yake da wannan tsari a cikin rayuwarsa sai mummuni. Idan abun bakin ciki ya same shi, sai ya yi haƙuri, sai hakan ya zame masa alkhairi. Idan abun farin ciki ya same shi, sai ya yi godiya, sai hakan ya zame masa alkhairi. Ba wanda yake da wannan a cikin rayuwa sai mummuni. Sannan mu sani cewa da'irar jarraba ɗin ba ta kewaye ga magarin mutane kaɗai ba, ta faɗaɗa domin ta shafi zababbu cikin bayin Allah, zarata cikin halittan Allah, salihan bayi, annabawa, manzanni, mursalai, dukkaninsu Ubangiji ta'ala yana jarraba su. Ya tabbata cikin hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud, Allah shi kare da a gare shi, yace na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai na same shi yana cikin zazzabi, zazzabi mai tsanani. Sai nace da shi, ya ma'aikin Allah, ya manzon Allah, lalle kana fama da zazzabi, zazzabi mai tsananin gaske, alamu sun nuna haka. Sai manzon Allah ya ce, haka ne, lokaci guda ana dora mun zazzabi na mutum biyu daga cikin ɗaiɗaikun mutanen ku, shi ake dora mun shi lokaci guda. Sai Abdullahi dan Mas'ud ce da shi, a to kana nufin kenan kuma za a ninka maka lada yadda aka ribanya maka cutar? Ma'ana idan ka jure ka yi haƙuri, sakamakon ma sai ya zama linki biyu, irin yadda musibar da wahalar ya zama linki biyu? Sai manzo Allah ce, zalika kazalik, kware abinda ka bar adin haka yake. Sai ya ƙarin bayani da cewa, ma min muslimin yusibuhu azan, babu wani musulmi a duniya da wata cuta za ta same shi, abin bakin ciki ko bacin rai zai same shi, shaukatun fa ma fawqaha sawa'un, kaya ce da ya taka ko abin da yake sama da haka, illa kaffara Allahu biha sayyi'ati, face sai an kankare masa waɗansu mugunyar ayyuka da ya yi a baya a rayuwarsa, wa huttat anhu dhunubuhu, sai an karkaɓe masa ayyukansa na zunubi da ya yi, kama tahuttu shajaratu warqaha, kamar yadda bishiya ke karkaɓe busasshen ganye a jikinta ya zube, haka shi ma ake karkaɓe masa zunubansa su zube, a sakamakon taka kaya, a sakamakon wata matsalar rayuwa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi da ita. Wannan hadisi da Bukhari da Muslim suka ruwaito. Wani hadisin daban daga Abdullahi dan Mas'ud, yace kamar gashi yanzu dinnan ina hango manzon Allah, lokacin da yake hikaito mana labarin wani annabi cikin annabawa, mutanansa sun lakaɗa masa dukan tsiya, sun zubar da jini a jikinsa, wa huwa yamsahu dama an wajhihi wa yaqul, yana shafe jini a fuskarsa yana cewa, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah yi wa mutane na gafara, basu san illar abin da suka yi mun ba, shi yasa suka yi. Ma'ana gashi Allah ya jarrabe shi da jama'a su dake shi, su cutar da shi yana cikin zababbin Allah, a daidai lokacin da ya muke musu addu'a ta gare cewa Ubangiji ta'ala ya shirye da su ya musu gafara. Wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Ya'yan uwa, wannan shine kashi na farko daga cikin kasusuwan matsaloli na rayuwa da Allah ke jarrabar mutane da su, irin ababen da suke jarraba ne daga Allah, waɗanda a cikinsu akwai hikimomi, imma don ya girmama ladan mutum, imma don ya kankare zunubin mutum, imma don ya ɗaukaka matsayinsa, imma don saboda waɗansu hikimomi masu tarin yawa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya san su, a wani lokacin sukan ɗan bayyana ga masu ilimi waɗanda suka nutsa wajen kalato hukunce-hukunce cikin nassoshi na Alƙur'ani ko kuma na ingantattun hadisai cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nau'i na biyu na matsaloli, matsalolin da suke ɗan adam shine sababin su, Idris. Matsalolin da suke ɗan adam shine sababin su, shine ya jawo wa kansa su, ko kuma ya aikata abin da ya zama sababin da matsalolin suka zo masa. Irin waɗannan matsaloli suna da yawa, sukan faru a sakamakon gafala ta ɗan adam, da gajiyawa irin nashi, da jahilcinsa, da rashin sanin makaman al'amuransa, a sakamakon ragancinsa, a sakamakon sakacinsa, a sakamakon rashin yin riko da wani sababi cikin sabubba na tabbatarwa da kai tsaro ko ƙarfi ko jawo wa kai amfani. A wani lokaci sukan faru a sakamakon shiga da haka na ɗan adam, da kankambarsa, da karambaninsa, da rashin leƙawa ya leƙo wajen abubuwan da sa iya cutar da shi don ya kauce masa. Irin waɗannan matsaloli sun yawaita ƙwarai da gaske a lokacin da muke ciki, ba a nan taron al'ummar musulmi na Najeriya ta arewa ba, a'a, a kusan dukkan ɓangarori na al'ummar musulmi, ga dukkan mutumin da yake bin labarurruka da suka shafi duniyar musuluncin mu a yau, tare da cewa girman matsalar yakan sha bamban daga wancan gari zuwa wancan gari, daga wancan mutum zuwa wancan mutum. Akan samu al'umma ta yi sakaci, ko wani sashi na al'umma su yi sakaci wajen yin riko da sababin ƙarfi, wajen rashin amfanuwa da waɗansu ƙa'idoji na rayuwa da Allah ya ajiye cewa sai ka yi kaza sannan ka samu kaza, sai mutum ya ƙi yin kaza ɗin kuma daga baya ya rinka cizon yatsa don mai bai samu kaza ba. Ubangiji ta'ala ya saukar da ruwa kuma ya tsara a cikin sunnarsa ta rayuwa, sai ka ɗauki irin shuka da sungumi ka je gona ka yi sara ka binne irin shuka ka yi noma ka yi maimai, daga baya ka yi girbi, sannan kai ma da kaka ka amfani daga cikin abin da za a samu na amfanin gona. Sai Allah ya zubar da ruwan ya malalar da shi, kai ko baka ɗauki sungumi ka ɗauki irin shuka ka shuka ba, kaga wannan sakacinka ne, kai ne baka yi riko da sababi ba. Ubangiji ta'ala ya tsara ka ji zafin rana, sai ka inwantu da wata bishiya ko ka inwantu da wani ɗaki. Ubangiji ta'ala ya turo sanyi na hunturu, sai ka lulluɓa daga bargo, sai ka shiga cikin wani saƙo, sai ka samu garwashin wuta don dumama ɗakinka domin ka kubuta daga farmaki na sanyin hunturu. Duk sai ka ƙi yin haka, ka kwana a waje a tsirara, ba bargo, ba gwado, ba mayafi, kaga anan kai ne kake riko da wata ƙa'ida ta rayuwa da Allah ya tsara domin ya kare ka daga wani abin da ƙaddararsa ta turo maka, kuma ya sa maka tsarin da zaka kare kanka da shi. Kaga anan ba za ka yi kuka da kowa ba sai da kanka, ba za ka ce ya jarrabe ka ba a karan fari, kamata ya yi ka tuhumci kasawarka, kamata ya yi ka tuhumci ragwancinka da sakacinka wajen rashin yin riko da sababi na al'amuran da za su tabbatar maka da tsaro da inganta rayuwarka ta yau da gobe. Akan samu al'umma wani lokaci ta zauna ta ƙi yin abin da ya wajaba a kanta, ko wani ɗaya cikin ɗaiɗaikun al'umma ya zauna ya ƙi yin abin da ya wajaba a kansa don tabbatarwa da kansa ingancin rayuwa, amma kuma sai ya kafa hujja da cewa hakan da ya yi tawakkali ne. Wani lokaci akan samu ɗan adam ya yi sakaci ya shigar da kansa cikin haɗari, ga hanya an ce da kuraye da ƴan fashi ya ce Allah ya kiyaye, ga gobara ta kama a gidansa, a madadin ya fita ya gudu ya ce abinda sai ya ce abinda Allah ya kaddaro shine ke faruwa, abinda bai kaddaro ba baya faruwa. Ila ma ya kafa hujja da cewa ma asabaka lam yakul li yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakul li yusibak, wanda hadisi ne ingantacce cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma yayi masa mummunar fahimta, ya gina mummunar fassara, karshe ya dora wata aqida akai wanda zata jawo masa matsala shi da kansa ko shi da waninsa a cikin rayuwa. Dan adam yakan fuskanci hadari gadangadan a wani lokaci da sunan jarumta ko juriya ko shiga a haka ko sadaukantaka ko kasancewar sabarde, amma ya manta da cewa hakan da yayi ba jarumta bane, ganganci ne. Hakan da yayi dazu ba tawakkali bane, ragwanci ne da sakaci. Waɗannan al'amura guda biyu, jarumta, ganganci, zaren da ke tsakaninsu siriri ne, don haka wani ma baya iya bambance tsakanin jarumta da ganganci. Sannan waɗannan al'amura guda biyu a gefe ɗaya, tawakkali, ragwantaka, zaren da ke tsakaninsu siriri ne, bambancin da ke tsakaninsu a cikin lungu yake, a cikin duhu yake, ba kowa ne ke iya binciko shi ballantana ya yi bayaninsa ba. Don haka wani lokaci sai mutum ya fada cikin ragwanci da sunan tawakkali, ya fada cikin kasawa da sunan tawakkali, a wani lokaci kuma sai wato ainihin mutum ya fada cikin ganganci da hadari da sunan jarumta da sunan rashin tsoro da sunan shi da kake ne sadauki ne. To dole ne sai mutum ya koma zuwa ga nassoshi na shari'a, dalilai na tarihi, shaidu na rayuwar da ta wuce a baya, domin ya sami makamashin da zai bambance masa tsakanin waɗannan al'amura guda biyu, wanda a wani lokaci suna iya jefa shi cikin ɗimuwa ya kasa bambance abin da ke tsakaninsu. Tawakkali baya nufin rashin yin riko da sababi. Riko da sababi na rayuwa abu ne da nassin shari'a ya nuni zuwa gare shi, lafiyayyen hankali kuma ya tabbatar da shi. Rayuwar mutane ta yau da gobe ta ba da shaida a kai, dole ne sai ka yi riko da sababi kafin ka kai cikin nasara. Za ka iya buga misali da rayuwar nana Maryamu, tana mace ba ta kai namiji ƙarfi ba, ga juna biyu ba lafiyar ta kalau ba, kadaitacciya a wurin da babu kowa sai ita, izin tabazar bin ahliha makanin sharqiyya, naƙuda ta zo mata daidai lokacin da babu kowa, fa ajaa al makhadu ila jiz'in nakhlati, saboda damuwa da bakin ciki ta rinka cewa ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nisyan mansiya, ina ma a ce in mutu kafin abin nan da zai faru na haihuwar dan da baya da uba, in zamanto an manta da nima a cikin tarihi gaba daya. Sai mai kira yayi kiranta, wana da hamin tafiha Allah ta hazabi, kad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, karki bakin ciki, ga korama nan idan kin dan gangara daga inda kike zaki samu ruwan sha, zaki samu ruwan da zaki tsarkake jikinki, ki wanke jikinki, ki wanke jaririnki, ki tsarkake shi, sannan kuma wa huzzi ilayki bi juz'in nakhlati tusaqita alayki rutban daniya, ga itace nan, ga kututtulan dabino nan, kama shi ki girgiza, idan kin kama kin girgiza, daga baya ƴaƴan dabino lafiyayyu za su zubo, sannan in sun zubo fa kuli washrabi wa qarri aina, sai ki ci ki sha ki farin ciki. Abin nufi ga ta mace, ga ta cikin nakuda a wurin da babu kowa sai ita, inda Allah ya ga dama yadda yake zubar da ruwan sama sai ya zubo da ƴaƴan dabinon, ba sai ta girgiza kututtulan dabinon ba, amma tunda kowane irin abu Allah ya sa masa sababi, sai aka ce kama kututtulan dabinon ki jijjiga, duk da rauninta, duk da kadaicinta, duk da kasancewar ta mace, abin da ke nuna labudda min al-akhdh bil asbab fi kulli shay, dole sai mutum ya riko da sababi, kar mutum ya yi tawakkalin bahaushe randa kina daka Allah ke baki ruwa, kar mutum ya yi tawakkalin bahaushe bakin da Allah ya tsaga baya hana masa abin da zai ci, wallahi matukar ya zauna a daki bai fita ba zai hana masa abin da zai ci, zai mutu da yunwa, kuma tarihi zai haddato cewa kanan wane ko baban wane ya mutu da yunwa a daki dan ragoncin sa, ba dan tawakkalin sa ba, dan sakarcin sa da rishin fahimtar sa da dakilewar kwakwalwarsa, ba dan tawakkalin sa ba, dan wannan ba tawakkali bane ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace da annabi da sahabbai, wa iddulahum masafatun min quwwa, kuyiwa kafare dukkan wani tanadi na abin da za ku iya na ƙarfi. Manzo Allah ya fassara ƙarfin yace ala innal quwwata ar-ramyu, abin da ake nufi da ƙarfi shine iya harbi, gwanin cewa wajen jifa da mashi ko harbi da kibiya ko harbi da bindiga ko harbi da makamai masu linzami, wannan shine ƙarfi. Manzo Allah ya fassara shi da haka. Sahabbai suka karanta wannan aya suka fahimce ta, suka yi tanadi lokacin da za su fita yakin Badar, gwargwadon dan tanadin da za su iya a wancan lokaci, da yakin Uhud da sauran yake-yaken su, tare da cewa suna da cikakkiyar masaniya da fadin Allah ta'ala, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladhi yansurkum min ba'di, in Allah ya baku nasara ba mai cin galaba akan ku, idan kuma Allah madaukakin sarki ya tabar da ku ba wanda zai iya taimakon sa ba ku ba. Ga zuciyarsa ta gamsu da wannan, amma sai da suka tsirki takobi da madaujawa da adda da baka da kwari da dawaki da sulken fada, dan saboda yana daga cikin al-akhdh bil asbab, imaninsa da Allah kadai bai ba su damar cewa su kin riko da sababin karfi ba. Tarihi ya nuna mana yadda sahabbai suka fita Abuja a yakin Hunaini, suka kyale jarumin jarumai shi kadai daga cikin tsirarin sahabbai tare da shi, mafi falalan mutane na tsaye, hanta sa bata kadu ba, bai tsorata ba, bai firgita ba, sallallahu alaihi wa sallam yana cewa anan nabiyyu la kadhib annabnu abdul muttalib, ni ne annabi ba ƙarya ba, ni ne dangin gidan abdul muttalib. Me yasa sahabbai suka gudu a wannan lokaci? Me yasa suka sukwana a guje? Sun ga hadin rana kewaye da su, sun firgita sun razana, irin razana da firgitin da dan adam zai iya yi, amma Ubangiji bai kyale su haka ba, sai da ya dawo musu da kwarin zuciyarsu da karfin imaninsu ta hanyar saukar da natsuwa a kansu, suka dawo ƙarshe Ubangiji ta'ala ya ba su nasara. Dayawa daga cikin sahabbai a Ghazwatul Ahzab sun ki su fita su je inda kafire suke, dan lekowa annabi labarin yaya kafire suke ciki. Annabi da kansa ya tallata, wa zai je ya leko min abin da suke ciki ya kawo min labari, falahul janna, aljanna ta tabbata a gare shi. Sahabbai suna zaune, wannan ya kallo wannan, wannan ya kallo wannan, sun kasa fita. Wa zai fita ya leko min, aljanna na tabbata a gare shi, kowa ya kasa fita. Sai da manzon Allah ya biyo layi, ya kalluwa ne, ya kalluwa ne, ya tura guda ɗaya daga ciki ce sai ka, yace tunda manzon Allah ya ambaci sunana, yace wallahi sai naji kamar kasa ta bude in shiga ciki, dan na san ba zai kyale ni ba sai ya tura ni. Saboda tsoro da firgici, dan saboda sun samu kansu cikin halin jijjiga, idza zagat al-absar wa balagat al-qulub al-hanajir, yadda Qur'ani ya bada labari, sun firgita, sun kadu, sun razanu. Sahabban nan da suka samu kansu a wannan hali, su ne fa suka fito, na fito da kafirai a yakin Badar,
sune suka je wa banu nadir har gidajensu huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli kitab min diyarihim li awwal al-hajar ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min allah fa atahum allah min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydi al-mu'minin wannan mumunan wanda da hannayensu aka rusa gidajen yahudawa aka kona gonakinsu aka tuttuje da binansu sune kuma a can gurin dai daga cikin su ke jin tsoron yaje fitsari menene bambanci tsakanin waɗannan halaye guda biyu me yasa suka samu kansu a cikin firgici da tsoro a can me yasa anan suka dake suka tsaya suka jajirce ba su gudu ba ko shakka babu sun samu kansu a cikin halaye guda biyu masu bambanci da juna sun tsorata a wurin da lalle ya kamata a tsorata sun tsaya sun dake a wurin da lalle ya kamata a tsaya din a dake ashe jarunta ba ta nufin ganganci tawakkali baya nufin ragwanci da tsoro da firgici wannan shine abin da ya kamata mu fahimta abin da yake matsaloli guda biyu daga cikin manyan matsalolin da suke gallabar mu al'ummar musulmi a mataki na duniya gaba daya da kuma matakin mu na Najeriya matsala ta farko matsala ta jahilci jahilcin addini jahilcin rayuwa kadan daga cikin mu ne suke baiwa ilimi muhimmanci sawa'un ilimin addini ko ilimi na rayuwar yau wannan wani al'amari ne da baya bukatan ka kafa masa dalili ka kalli jami'o'in mu na jihohin mu na yankin mu na musulmi masu rinjayen musulunci zaka samu mu da kafirai mun yi raba daidai wajen adadin daliban da suke almajirci a jami'o'in a wani lokacin kafirai sun fi mewa a waɗansu jami'o'in mun yi raba daidai da su wajen yawan malamai a wani lokacin masu ɗara mu yawan firososhi wato professor da ake da su da masu PhD takardar digiri na uku da ake da su sun ɗara mu yawa ba ma a jami'o'i mallakar gwamnatin tarayya ba hatta jami'o'i mallakar gwamnatocin jihohi yanka daddin da ake da su suna nema su yi mana turmutsu zuwa ciki su fi mu yawa a ciki ko su yi kunnan doki da mu a cikinsu yayin da jami'o'insu mallakar gwamnatin tarayya na yankunansu da jami'o'insu mallakar gwamnatocin jihohi nasu babu yanda za a yi ka same mu a can ba ma can su suna nan gurin wanda ke nuna kasawar mu ta fuskar ilimi tare da cewa mun ninka su yawa so biyu ko sama da abin da ya fi biyu amma kuma sun dage wajen abin da ya shafi ilimi na rayuwa idan ka lura da ilimin addini mutane nawa ne a kowane gari a kowace alƙarya a kowane birni wanda ya halatta ka sa musu suna malamai kuma kalmar ta gaskata a kansu ko ka ce ɗaliban ilimin da suke yi da gaske kuma kalmar ɗalibta ɗin ta gaskata a kansu dangane da ilimin addinin musulunci ilimin alkitabu was sunna ilimin alfiqhu wal lugha ilimin da ya shafi sanin halal da haram da bambance tsakanin sunna da bid'a ko tsakanin tauhidi da kishiyarsa shine shirka kaɗan ne daga ciki adadin da ake da su ba su kai su gamsar da ɗaruruwa ko miliyoyin al'ummar musulmin da muke da su ba cikin maza ko mata wanda wannan ke nuna kasawar mu ta fuskar ilimi sannan kuma bangare na biyu daga cikin matsalolin zaman kashe wando zaman rashin sana'a bangarori na kasuwanci mun yi raba daidai mu da kafirai a cikin garurukan mu a Kano da Sokoto da Borno mun yi raba daidai da su bangarori na sana'o'in hannu da kwale-kwale da kere-kere da kanikanci da gyara sun riga sun kusa kwace su ma daga hannayen mu a cikin garurukan mu ballantana ka dauka in ka je garin su zaka same mu a can muna waɗannan sana'o'in wanda wannan duk ke nuna kasawar mu da yawan mu mukan dogara ne akan bara da roko da maula da tumasanci da fadanci mun gwammace da mu je mu yi wata sana'a har gara mu yi roko har gara mu yi bara da yawan mu ma sukan dauka ita bara din sana'a ce irin yadda kanikancin gyaran mota ko rediyo ko agogo ko noma ko kiwo yake a matsayin sana'a kai waɗansu ma daga cikin mu sukan dauki bara din a matsayin addini wanda soyayya da kai bara soyayyar ladan da zaka samu a wajen Ubangiji gurgurdan yadda kafi fadin allazi wahidun gurgurdan yadda zaka fi samun matsayi fi jannatin aliyatin qutufuha daniya haka waɗansu mu suka dauka ita kanta bara din ma addini ce da ake samun lada da shi saboda jahilci da dakilewar kwakwalwa da ci bayan kwakwalwa ko bani labarin yaya za a al'umma ta yunkura ta tashi bayan tana cikin irin waɗannan hali da matsaloli yaya za a al'umma ta sa ran zama na ɗaya ko na biyu ko na uku ko na biyar kai ko ma na goma a tseren da al'ummomi suke yi zuwa ga wani gacci na manya-manyan al'amura
da suke tabbatar da wa al'umma kasanto ta al'umma yayin da muka kasance muna cikin irin wannan hali. Lalle ne mai dukkan wani yunkuri dan canja irin wannan tunani da ke lalle dan canja irin wannan yanayi da muke ciki, lalle ne a sake busawa rayukan mu rai mu zama gaske ba gangan ba, mu zamanto gaske ba wasa ba, mu yaki talauci, mu yaki bara, mu yaki zaman kashe wando, mu yaki jahilci, dan ya kasance mu ma ana damawa da mu a tseren da al'ummomin duniya suke yi a yau. Wannan ko aiki ne da ya rata akan hukumomi da malamai da kungiyoyin aikin gayya da kungiyoyin ayyukan addini, aiki ne da yake rataya hatta a wuyan yan jarida da suke da kafofin watsa labarai wanda sa iya amfani da su sa iya yakar tunanin mutane da kwakwalensu ta hanyar waɗansu shirye-shiryen rediyo da talabijin da za su sanya wa mutane kwazo da himma da dogaro da kai da tawakkali, hakikanin tawakkali, da sa musu kishin zuci da yakar dukkan wani tunani da zai dakile su. Wannan gurgudan gaskiyarmu da Allah, gurgudan yadda za mu ci nasara. Allah ce fa idza adama al-amru fa law sarqullaha lakana khairan lahum, gurgudan gaske da kokari da yunkurin mu gurgudan yadda za mu ci nasara. Allah ce in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wa la yansuranna Allahu man yansuru inna Allaha laqawiyyun aziz. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا ووحد صفوفنا واجمع كلمتنا وهدنا سبل السلام يا هادي يا سلام. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.